Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa da masu ruwa da tsaki ne kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya, la'akari da bambance-bambancen addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin zamantakewa ya sauka a garin Mina a fadar jihar Niger, Najeriya ne, inda mai martaba sarkin Mina Dr. Umar Faruk Bahago da amincewar masarauta ya baiwa wasu Fulani sarauta don ƙara danƙon zumunci da haɓaka matakan zaman lafiya.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zan jima burina.
Jihar Niger, kamar wasu jihohin Najeriya, tana fama da matsalolin tsaro, ciki har da rikici tsakanin makiyaya da manoma. Hukumomi na gwamnati da jami'an tsaro da kungiyoyi masu zaman kansu na iya kokarin su wajen samo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma, kamar yadda su ma jagororin al'umma ke bankaɗo hanyoyin samar da zaman lafiyar. Kan haka ne masarautar Mina ta yanke shawarar zaɓo wasu fitattu da suka ba da gudunmawa don ci gaba a hanyoyi daban-daban daga al'ummar Fulani, don ba su sarauta da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin Fulani da ƙabilar Bagi wanda suke mulkin jihar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya halarci wurin wankan sarautar, ga kuma tsarabar da ya samo mana.
Waɗanda masarautar Minan ta baiwa waɗannan sarautu dai sun haɗa da Alhaji Hassan Shiroro a matsayin wakilin Fulanin Mina, sai kuma Alhaji Umar Sandarebe wanda kwamishina ne a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger a matsayin jauren Mina. A cikin jawabin mai martaba sarkin na Mina Dr. Umar Faruk Bahago ya ce bisa la'akari da rawar da suke takawa wajen haɗa kan al'umma, ya sa masarautar ta Mina ta ba su wannan matsayi. A saboda haka sarkin ya bayyana buƙatar ganin sun ci gaba da haɗa kan jama'a.
Taronmu a nan a wannan lokaci mun haɗu ne don taya wasu daga 'ya'yanmu kuma 'ya'yan wannan masarauta murna wani zaɓi da Allah ya musu. A gefe guda kuma tattaɗe su da muhimman shawarwari da za su taimaka musu wajen sauke nauyin da aka dora musu a yau. Alhaƙiƙa wannan ba ƙaramin nauyi ba ne, domin ba zai shafiyu ba sai an haɗa da wasu muhimman matakai. Daga ciki akwai haƙuri, akwai tsoron Allah, akwai jajircewa, akwai dauriya, akwai kwatanta adalci, akwai haiki tukuru, sai kuma kwatanta gaskiya fili da boye. Waɗannan halaye da su ne kowane irin mutum zai cimma nasara.
Shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya, wato Miyetti Allah Alhaji Baba Usman Ganjarma, wanda ya halarci wannan taro na nadin sarautar, ya ce sun yi alfahari da waɗannan sarautu domin tamkar wani ginshiki ne na haɗa kan al'umma baki ɗaya.
Wannan nadin sarautar ba wai muna ganin shi a matsayin nadin sarauta ba ne kawai, muna ganin shi a matsayin ginshiki na haɗin kai tsakanin Fulani makiyaya da manoman da suke jihar Niger ne baki ɗaya. Yau in ka duba wannan taro babu wanda baya nan, kuma gashi a gaban mai martaba sarkin mai na ake yi, ga Fulani makiyaya sun fito, shugabannin manoma sun fito, duka kowa yana nan. Wannan ya nuna cewa kenan yanzu ita na jihar Niger ta mai da wannan rikici na manoma da makiyaya baya sosai. An samu ci gaba na fahimtar juna da kyakkyawan haɗin kai a wannan jiha, don haka dole mu yi amfani da wannan dama, mu yi wa shi gwamnan wannan jiha godiya, kuma mu yi kira ga sauran gwamnoni na Najeriya su yi koyi da irin wannan abin da gwamnan Niger yake, na kawo ƙarshen faɗan manoma da makiyaya, na kawo ƙarshen dukkan wani tajanci da tashin hankali da yake adaba mu a faɗin tarayyar Najeriya.
Sai mun yadda za mu daidaita.
To sabon wakilin Fulani Minang Alhaji Hassan Shiroro wanda ko a cikin shekarar da ta gabata ta 2024 ya rasa ɗaya daga cikin manyan yaransa a sakamakon wani rikicin manoma gwarawa da kuma makiyaya Fulani ya ce yana amfani da wannan dama wajen yin kira ga Fulanin da a zauna lafiya.
Alhamdulillahi alhamdulillahi nahi kowa farin ciki da Allah ya sa mai martaba sarkin mina bisa ga ikon Allah ta yasa ya zabe ni wakilin Fulani na wannan masarautar. Bayan wannan ina kira ga yan uwa na Fulani da mu zauna lahiya. Kan mu nuna kyama, kan mu nuna bambanci, muna so dukkan mu mu haɗu wuri guda irin yanda mai martaba sarkin mu ya dauke mu. Yau Allah ya kawo mu an sani ina matsayin wakilin Fulani. Insha Allah za mu tsaya mu yi adalci bakin gurgudo, mu tabbatar da cewa jihar Niger ta yi kowace jiha zaman lahiya a ƙasar nan.
Shima sabon jauren na Mina Alhaji Umar Sanda Rebe ya ce matsayin da masarautar ta Mina ta bashi ya nuna yana zaune lafiya da al'umma. Saboda haka yace zai kara daga inda yake a yanzu.
To alhamdulillah sai in ce godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya ba mai martaba daman tabbatar min da wannan sarautar. Nagode ma Allah, nagode mashi, nagode ma jama'an da suke bani goyon baya. Har yanzu ana tunanin in kara jawo mutane kusa da ni, sannan aikin da nake yi a matsayina na commissioner office ana so in kara yin shi, in kara tabbatar da hulɗa mai kyau tsakanin na da al'umma da jama'a da masarauta a gonatanci kuma gaba daya. To farko dai in kace joro a fillanci ana nufin shugaban sarakunan Fulani na masarauta. To zan tabbatar da cewa na hada kan su, sannan kuma zan ci gaba da wayar da kawunan su su san cewa jiya da yau akwai bambanci. Abinda nake nufi shine muna samun challenges da yawa wanda yake ba factor bane da ni da kai muka za mu iya maganin shi lokaci daya. Abu ne da ya kamata kai ka sani, ni in sani. Na farko su san climate change, sauri yanayi yana addaban kasa, sannan kuma su san urbanization, karuwan garuruwa da karuwan al'umma shi ma yana cinye kasa, sannan kuma su san digitalization, harkan sadarwa shi ma yana isar da wasu sakuna da yawa wanda yake duka abu ne da ke yana da illa in ba a yi amfani da shi yanda ya kamata ba da mutane za su amfana. To za mu ci gaba da yin amfani da officeshin da muke ciki da kuma sarautar da Allah ya bamu, mu tabbatar mun fadakar da su, mu wayar da kawunan su, mun ja su kusa da mu su san cewa akwai harkan zamani da za a yi fiye da wanda suke yi da su samu riba da kuma zaman lafiya fiye da yanda ake yi da. Yanda mai girma gonan jihar Niger yake cewa dole mu koma smart agriculture shine noman zamani, ayi amfani da kasa kadan a samu abun da ya kamata, ayi amfani da kasa kadan a samu kiwon dabbobin da ya kamata, ba sai kai ci gaba da yawace wuri daban daban ba.
A bangaren kabilar Gwarawan ma sun yi maraba da wannan mataki na masarautar Minang, domin ko ba komai ya nuna cewa su masu kaunar haɗin kai ne da kuma son zaman lafiya, kamar yadda wannan da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin dattawa ‘yan kabilar Gwarawan ya bayyana.
Sunana Alhaji Awais Muhammad Giwa Kuta, ina ɗaya daga cikin wakili na Gwarawa na masarautar Fatinife, ina kuma ɗaya daga cikin liga kamar shugaba na Gwarawa na Niger. Ai kowa ya san cewa su Fulani da sarakuna da daddan zumunci ne da ke hannun tsakanin su, da lokacin da iyaye kasa mulki na hannun su, abin da nake nufi mulki ba wai mulki bai hannun su a yanzu bane, mulki na shari'a, mulki na sulhu. Akwai zumunci, babban zumunci da ke tsakanin Fulani da iyayen kasa. To amma yanzu da yake abubuwan sun zo, 'yan siyasa sun kwace komin hannun sarakuna, sun rikewa kansu. Gwamni su kuma mulkin siyasa ta zo ta yamutse zamantakewa da 'yan uwa da 'yan uwa. Ai wa'annan batun sarautar da shi mai martaba sarkin mu na ya ba Fulani, kamata yi a kowane masarauta a ce kowane kabila da ke wannan masarautar, in akwai kabilu ya zama na ciwo ai nada wannan ya samu wakili. Wakili kwa yana matayin masu inga nina wakili ni.
Kama su wa'annan wanda aka ba sarautar nan wanda janyo hankali zaka yi masu domin a samu biyan bukata ko kuma a cimma nasarar da ake so na inganta zamantakewa?
Na imani cewa wani matsayin shi yakan kawo kwanciyar hankali, wani bashi matsayin yakan kawo rudani da tashi-tashi hankula, amma kuma zan yi tunani cewa wa'annan mutane biyu din nan shi Alhaji Hassan da shi Commissioner Umar suna gani irin zaman nan zai sa a samu ci gaba, irin tashi-tashi hankulan da ake samu da Fulani makiyaya da manoma. Saboda haka ne zai jawo hankalinsu su yi amfani da wannan dama su tabbatar cewa sun ƙara wayewa ‘yan uwansu Fulani.
Dan Allah ku zo mu bau hanyar gyara da tana cikin gumna.
Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a mai sharhi ne akan al'amura na Najeriya yana ɗaya daga cikin masu wannan fata.
To kamar yadda aka sani dai dama duk inda kaga wani gari ya samu ci gaba da baki yake samun ainihin ci gaba, haka zalika kuma kowa wanda ya saba zama da mutane babu bambancin kabilanci, babu bambancin yare, wannan abu da aka yi a masarautar Minna wanda akasarinta gwarawa ne a ɗauko ainihin Fulani a naɗa su sarauta, kuma sarauta ba ƙaramin sarauta ba, abu ne wanda yake duk wanda yake saurare da wanda yake bibiyan al'amuran yau da kullun zai ce alhamdulillah.
Mu yaba juna mu manta baya ku tattaro ƴan uwa mu sulhunta.
A yanzu dai al'umma na ci gaba da fatar ganin an samu ci gaba ta fuskar kyautata zamantakewa a tsakanin waɗannan manyan ƙabilu guda biyu, wato gwarawa manoma da kuma Fulani makiyayan.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, da daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka taimaka wajen sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahumma ya kare mu baki da